الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تثبت على الله تبارك وتعالى لديكم لدينا يبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Juma'a 18 ga watan Rajab shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 8 ga watan 6 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih ba laifi kafin darasi ne idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am tambayar ka ta gabata tun a wancan sati sai na'am wai tambaya ce dangane da cewa ba Yahudi wato ba Yahudi da Banasari shin wajen kiransu zuwa musulunci suna da bambanci da wanda yake ba Yahudi ba ko Banasari kware akwai bambanci shi ba Yahudi ko Banasari farkon abinda za a kiraye shi zuwa gare shi shine kalima ta la ilaha illallah idan yace ba zai musulunta ba to sai a nemi cewa ya bada jizya ya tabbata akan addinin shi kuma dole zai lazunci sharɗan da musulmi suka gitta masa daidai inda shari'a ta gitta an gane ku kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون dan haka malamai suka fassara wannan aya la ikraha fi dini babu tilasawa game da shiga addini addinin musulunci wane ne ba a tirsasa masa ba shine ba Yahudi ko ba Nasari a ce dole kawai sai ya musulunta lalle abinda za a nema daga wajen shi a farko shine musulunci in ya musulunta fa lillahi alhamdu idan ya ki musulunta to abu na biyu sai a nemi cewa ya bada jizya idan yace ba zai musulunta ba ba zai bada jizya to a wannan lokaci jininsa ya halatta dole za a yake shi ɗayan biyu ne in ma ya rai musulunta ko kuma ya bada jizya amma duk wani wanda yake kafiri wanda yake wasani mai bautar gunki ba majusi to wannan shi iya abinda za a nema daga wajen shi kawai shine musulunci an gani ba maganar jizya iya abinda za a nema in ma ya musulunta ko kuma jininsa da dukiyar shi su halatta dangane da kuma wanka na shiga musulunci wasu malamai sun tafi akan wajibcinsa wasu ba suna ganin matsayinsa sunna ne an gani ko saboda ba ma wai maganar wanka ba hatta da shi dattin kafircin musuluntar ramucin yayi gaba ɗaya wannan abin ya kankare to maganar ina cewa shi kafiri janaba ne dole sai yayi wanka don haka aka ce wanka kenan dan haka wasu malamai suka tafi akan cewa wankan wajibi ne illa kasancewar shi musulunci ba ma maganar janaba ba shin da dattin janaba da datti na kafirci wanne wanne ne ke sama da wani na kafirci to idan kafiri yau yace ya musulunta duk abin da ya aikata gaba daya Allah ya gafarta masa inda mutum zai shekara 1000 yana shirka yana kafirci idan yau ya kyautata tubansa gaba ɗaya waɗannan zunubai na shekara 1000 ubangiji tabaraka wataala ya yafe masa kamar yanda Allah ke cewa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yaudu faqad madat sunnatul awwali ubangiji ta'ala yace ka fada ga waɗanda suka kafirce mu suka yi musan manzancin manzanni na ubangiji ta'ala yace ce da su in yantahu in har sun daina kafirci menene daina kafirci su shine su musulunta ubangiji ta'ala yace yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu duk abin da ya gabata na miyagun ayyukansu dan haka dai magana dangane da cewa shi wankan matsayinsa sunna ne wannan tafi karfi sabanin waɗanda suka tafi akan wajibcin wannan wanka saboda kafiri nawaye musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ba je ka kai wanka nawa suka musulunta ga suna a fagen daga da sauransu amma ba wanda aka umurta cewa je yi wanka dan haka shi wannan sumama shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba shi ruwa ya je wanka tambaya biyu ce da mu nam wai misali ka zo a ranar juma'a liman ya zo ko kuma ka zo sai ka sami liman yana hudu ba shin zama za ta yi ko kuma sai ka yi tahiyyatul masjid baya halatta ka zauna ko da liman yana cikin hudu ba dole sai ka yi tahiyyatul masjid sune raka'o'i biyu da ake yi domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi ya shigo masallaci ya zauna manzon Allah ya ce masa shin kai tahiyyatul masjid yace a manzon Allah ya ce masa tashi kai wannan sahabi kai tsaye tashi wannan kuma ana cikin kutuba ne manzon Allah yake tambayar shi yace a sallaita raka'atai shin ka sallaci raka'o'i biyu kafin ka zauna yace a manzon Allah yace masa tashi kai bayan yayi ya gama manzon Allah sai yake cewa idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imam yakhthu fala yajlis hatta yusalli raka'ataini wa yatajawwaz fihima aw kama qala manzon Allah yake cewa daga yau dayan ku idan yazo masallaci alhalin liman yana khudba ma'ana ka zo ka sami liman yana khudba manzon Allah yake to kada ka zauna sai ka yi sallaci raka'a biyu amma manzon Allah sai yake wani ya tajawwaz fihima ma'ana ya dan takaita su kare sauraita wannan dalili ne a tabbace kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim wanda ke nuna cewa ko liman yana khudba bayya halatta mutum ya zauna sai ya yi tahiyyatul masjid lalle malaman mu na malikiya Allah ya ji kansu da malaman hanafiya su suna ganin cewa idan ka zo masallaci ka samu liman yana khudba to ba za ka shagala ba da tahiyyatul masjid iya abin da yake kanka ka zauna ka saurari khudba mecece hujjar ku suka ce kiyasi muka yi saboda sauraron khutuba wajibi ne tahiyyatul masjid kuma sunna ce don haka wajibi shi ya dace a gabatar da shi akan sunna illa kasancewar ka'ida ta malaman usuli dukkan kiyasin da ya ci karo da nasbi to ya faɗi dole za ka maida shi gefe an gane kuma ran Allah yana cewa ya ce kaza kuma ya zama tun murin kiyasta wata magana da wata magana bayan ya ce idan mutum ya zo ya masallaci a ranar juma'a ya samu liman yana khutba manzon Allah ya ce kar ya zauna sai ya yi sallar raka'a biyu dan haka wannan kiyasi nasu sai ka maida shi gefe ka aje Allah ya gafarta musu sunna tabbatacciya bayya halatta musulmi ya zauna idan ya zo a ranar juma'a sai liman yana wannan dole sai ya yi tahiyyatul masjid to na'am
kuma da asbabun yanzu masallaci to eh kuma shiga ciki ce an tare kama sai ya tsaya a cikin sabon yayin sallah asfari
ye raka'atul fajr
a an tsara
ye
an tsara shi ne da ya tsaya a rafa a kai sallah asfari kuma zai tsaya shi kuma cikin masallacin ne da shi
wai kai sallah a wajen masallaci shi in ka shiga masallaci da nihin zama kuma sai kai tahiyatul masjid kwarai da gaske kai sallah wai a harabar masallaci sai ka shiga masallaci da nihin zama dole bayyana halatta ka zauna sai kai tahiyatul masjid an gane ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana duk dayan ku idan ya shiga masallaci kar ya zauna sai yayi raka'a biyu dan uwa ina jifa akwai hadari kamar yadda wannan dan uwa yake ishara a kwarai akwai hadari kenan abin da ya dace wasu yan uwa a nesa suke maimakon hadari ya mamaye mu addu'a ya dace a yi ku saboda sallah kuma da dan saura ka dan ku na'am
mallan idan hukunci wanda ya yi hurci da bakin sa da cewa shi gare shi ga coci ya tayyaye ta neman mata ya tajiya da shiga cikin su a haban mana hujjar izala
to wannan kuma ba wanda ya fi shi jahilci da dakikanci irin wannan magana ma ba a ma waiwaya shi ba inda yana da wani dan bulbuɗi na ilimi na sanin inda aka sa gaba wannan magana ma ba za ta fito ba daga bakin shi illa kawai uzuri za a ba shi bakin jahili ne wanda bai san ba inda aka sa gaba kamar ya ce da musulunci ga kafirci na'am wai matsayin yin sallah gaban liman tare da cewa akwai mahallin da mutum zai iya tsayawa a baya yin sallah a gaban liman kuskure wasu malamai sun tafi akan cewa sallah takan iya baci a duk lokacin da ya kasance a baya akwai inda zaka tsaya ka shiga gaban liman wasu malamai suna ganin ingancin sallah tare da cewa mutum ya aikata haramu ma'ana ya aikata abin da aka ki a shari'a saboda shi dai cikar koyi wanda kake koyi da shi ya wuce gaba kai ka biyo baya manzon Allah kuma yace mana inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi don haka ibnu abdul bar Allah ya ji kansa a cikin littafin sa al-istizkar kwarai ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala cewa maganar malaman da suka tafi akan sallah tana iya baci idan ba uzurin da zai sanya mutum ya tsaya a gaban liman to sallah tana iya baci amma baya ta cika ba inda zaka tsaya dole sai gaban liman to wannan babu laifi mutum ya kan iya yi fattakullaha mastabatu na'am kwarai idan masallaci ya cika haraba tana daukan hukuncin cikin masallaci idan ka zo misali in ka zo masallacin juma'a ma'ana ciki ta cika saboda sahu ya riga ya fito waje wanda yake waje sahu in ya sadu da masallaci hukuncin wanda yake cikin masallaci inda masallacin bai cika ba bayan da za a yi ka tsaya a waje don haka a nan mun za ka yi tahiyatul masjid kafin ka zauna na'am wayin za a je rakiyar gawa wace irin addu'a ake yi idan za a raka gawa ban san wata addu'a ke bantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kuma ban san wata addu'a da aka ce ga ita ya dace a yi idan za mu raka gawa babban abin da ake bukata mu tattara tunanin mu gu daya mu lura da cikin yanayin da muke dan uwanmu ne wanda muna faduwa muna tashi gaya mun dauko shi akan kafadun mu zamu kai mu sanya shi cikin wani rami wanda tsawon shi bai wuce metar biyu ba fadin sa in yayi yawa ya metar 1.5 wanda kuma duk abin da ya mallaka a rayuwarsa na iyali da dukiya da ƴaƴa da wani matsayi duka ya baro shi bayan shi dan abin da ya shuka a rayuwarsa shine zai ga sakamakon shi tun daga cikin wannan rami kafin kiyama ta tashi haka ake bukatar mu kyautata tunaninmu. Wannan tunani zai iya kai mu gyara alakar da take tsakaninmu da Ubangijinmu, iya abin da ya dora mana na dokoki mu bi sau da kafa domin mutane duguzirin da zai zame mana sababin dacewa da aljanna gobe kiyama. Shine babban abin da ake bukata, kuma ba laifi kakan iya addu'ar Allah ka gafarta masa, Allah kai masa rahama har a kai shi abin ne. An gane ku tare da cewa ba shar'an lalle babu wata addu'a ke bantacciya a wannan yanayi, illa kasancewar dadin fa'ida akan tambayar ka. Idan ana rikiyar gawa ba a yin sanduwa taki daidaya, kuma ba a yin gaugawar da za ta fitar da mutane daga cikin hayyacinsu. Idan za a raka gawa ana bukatar lalle ya zaman to tafiya ce wanda take ita ba sanduwa ba, sanduwa za a yi a ringa taki daidai kamar irin yanda ƴan mushaw suke, wanda in an dauko gawa yanda kasan soje yana da kule haka suke. To gawa ita abinda ake bukata, a dan yi tafiya mai dan maza, amma kar a yi tafiyar da za a wahaltar da jama'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana asbiqu bil janaza, ku yi gaugawa game da gawa. Gaugawar nan wajen tattalata da lokacin da za a dauka akai, kuma ai hadisi ya gabata mai take cewa qaddimuni, ku gabatar da ni, ku gabatar da ni. Dan an fa'ida anan kuma shine rakiyar gawa, imma idan dan kafa ne yana iya tafiya ta kowane shashi ya ga dama, imma gabanta ko bayanta ko damarta ko hagunkinta. Amma idan kana kan wani abun hawa ko keke ne, iya abin da yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ka dau hakuri kai jinkiri, gawar ta shiga gaba sannan ku biyo baya. Duk wanda yake kan abun hawa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bayan gawa zai duba shi, shi ba zai wuce gaba gawar ta biyo baya sabani yanda muke a yau. Dole da ƴan motoci da ƴan baburra da ƴan kekuna su dau hakuri. Idan gawa ta wuce gaba in yaso su biyo baya. Wannan shine karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne a bayyane. Manzon Allah yake cewa ar-rakibu yamshi khalfal janayiz, sai yake cewa wal mashi yamshi haisu sha'a au kama qala. Manzon Allah yace shi mahayi yana tafiya ne a bayan gawa, shi kuma wanda yake dan kafa manzon Allah yace shi kuma duk inda ya ga dama, damar ta ko hagunkin ta ko bayan ta ko gaban ta. Na'am, ne ce shi.
Kashi da kina ka ce ne sai. Ne ne yake da
nadu. Wai da aka ce kashin jiki ne ya sani, daidai yake da naduki. Ba daidai ba yake da naduki. An gane ku, kashin doki shi ba na jasa bane, ba kar mu manta ma mun wuce da hadi wannan a cikin cikin kitabu tahara a darasin mu wanda yake na Bukhari. Wanda ina kyautata zaton Abu Musa ne al-Ash'ari a gidan da ake daure da wakai, inda ake aika sakonni a nan ya zauna ya yi sallah, sai ake ce masa, sai yake cewa ai dukkan wurare ai, sai yake maganar cewa wannan fesu ba najasa bane ba, amma shi kashin jikki wannan nasbi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa najasa ne. Kwarai shine duk da cewa sun hada suna ar-raus da kashin doki da kashin jiki ana kiran shi ar-raus, amma shi doki da yake magana mafi inganci halaka ne cin sa, duk abinda halaka ne cin sa to kashin shi ba na jisa bane ba.
Na'am, amma magana jikin shi da yashi.
Na'am,
ni sai ba ma ce na ke ba, amma wallahi sai dai wani sai dai amma sai dai amma sai dai amma.
Wai mutum ne yake da rashin lafiya bangaren jikinsa baya aiki, idan taimama ce yana iya yi, amma in arwalla ce sai dai ya wanke wani bangare a wanke masa. Idan bai iya yin arwalla cikakka kuma yana iya yin taimama, to shi iya abin da ya zama wajibi akan shi yin taimama. An gane ku, iya abin da yake wajibi akan shi yake taimama, wannan taimama ita ce matsayin arwallarsa tunda ya kasance baya iya arwalla. Maganar cewa sai ya nemi agajin wani ya yi da cika masa arwalla, wannan bai zama tilasu ba a kan shi. Wannan taimama wadda zai iya ita ce, saboda me yace mana haitu kuma an kufa ita ne wa ma amartukum bihi fa atu minhu mastabatu. Kenan adarin da ina ji ya fara ci da ku. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.